Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harange da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba, 5 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
‘Yan ta’adda sun yi garkuwa da wani ɗan jarida. Wani hari da aka kai a yau a Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula. Kana a yau ake sa ran hukuncin dakatar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga rubutu a shafin Facebook.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, ‘yan bandaga sun hallaka jami'an tsaro da fararen hula da dama a yammacin jiya Talata a garin Entisan da ke jihar Talabiri. Bayan haka za ku ji ƙarin bayani game da matakin gwamnatin Najeriya na haramtawa baƙi da suka fito daga ƙasashen Indiya, Turkiya da kuma Brazil shiga ƙasar saboda ta'azzarar annobar coronavirus. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasira Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya, kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Wani ɗan jarida da ya ɓace a watan jiya a garin Gao dake arewacin ƙasar Mali ya bayyana a wani faifan bidiyo a yau Laraba. Yana roƙon hukumomi da su yi duk abin da za su iya don kubutar da shi daga hannun masu kaifin kishin Islama da ke tsare da shi. Ni ne Oliver Dubois, ni ne Bafaranshan nan, kuma ni ɗan jarida ne. ‘Yan ƙungiyar Al-Qa'ida reshen arewacin Afirka suka sace ni a garin Gao a ranar 8 ga watan Afrilu. Ina magana da iyalaina, abokaina da hukumomin Faransa don su yi duk abin da za su iya don ‘yantar da ni, in ji Dubois a cikin bidiyo mai tsawon daƙiƙa 21 da aka wallafa a shafukan zumunta. An daɗe ana son fararen hular Faransa da ake son satar su ta hanyar ƙungiyoyi masu aikata laifuka da masu kishin Islama a yankin Sahel da ke yammacin Afirka. Wannan ɓangare ne saboda yadda gwamnatin Faransa ke shirin biyan kuɗaɗen fansa don ‘yantar da su. Faransa ta sha musanta biyan kuɗaɗen fansa ga waɗanda aka yi garkuwa da su. Mun tabbatar da ɓacewar Mr. Oliver, in ji ma’aikatar harkokin wajen Faransa a cikin wata sanarwa inda ta daina bayyana shi a matsayin satar mutane. Hukumomi a Pakistan sun ce wani hari da ‘yan bindiga suka kai a yau Laraba daga kan iyakar Afghanistan ya kashe akalla sojoji ‘yan banga huɗu tare da jikkita wasu shida. Sojojin sun ce wata tawaga ta rundunonin tsaro na shirin girka shinge kan iyakar kudancin gundumar Zuwarb da ke lardin Balochistan lokacin da abin da suka bayyana da ‘yan ta’adda daga ɓangaren Afghanistan suka yi musu kwanton ɓauna tare da buɗe musu wuta. Dakarun sun mai da martani ba tare da ɓata lokaci ba, kuma an kwashe ma’aikatan da suka jikkata zuwa asibitin sojoji na babban birnin lardin Kota. Sojoji ba su ba da wani ƙarin bayani ba, kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan take. Mayakan sun taɓa kai hari ga ma’aikata da ke gyaran bakin iyaka tun daga lokacin da Pakistan ta fara killace kimanin kilomita 2,600 mafi akasari kan iyakar Afghanistan a shekarar 2017. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, ‘yan bandaga sun hallaka jami'an tsaro da fararen hula da dama bayan da suka kai hari a yammacin jiya Talata a garin Entisan da ke jihar Talabiri, wanda ya haɗa iyaka da ƙasar Mali. Lamarin da ya ƙara haifar da zaman ɗarɗar a wajen mazauna yankin ganin yadda ƴan ta'adda suke ci gaba da kai harare ba kakkautawa a ƴan makonnin nan. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mule Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani mazaunin ƙauyen Intusan inda al'amarin ya faru wanda ganau ne amma kuma ya buƙaci in sakai sunansa a wata hira ta waya cikin harshen zabarmanci ya bayyana cewa cikin yanayin gagarumin shirin yaƙi ne ɗaruruwan 'yan bindiga da ke kan babura suka kai farmaki a wannan ƙauye na gundumar Banu Bangu da la'asariyar jiya Talata. Ya ƙara da cewa maharan sun karkasu ne a gungu-gungu biyu yayin da wasu daga cikinsu ke barin wuta da jami'an tsaro. Ɗayan rukunin 'yan bindigar ya afka wa mazauna garin Intusan. Wata majiyar tsaro ta tabbatar da cewa an shafa lokaci mai tsawo ana kafsa fada abinda ya yi sanadin mutuwar jami'a shida da fararen hula hudu yayin da 'yan ta'adda da dama suka rasu kodayake ba a bayyana yawansu ba. Matakin aika jirgin sama daga nan birnin Yamai a matsayin daukin gaugawa bai hana wa 'yan bindigar tafkata asar da suka ga dama ba, domin wasu rahotanni sun ce kafin su arce zuwa inda suka fito, maharan da ake kyautar zaton 'yan ta'adda ne sun kona gawawwakin sojojin da suka rasu a yayin wannan hali. Matsalar tsaro a yankin Tilaberi wani abu ne da ke ƙara dagulewa a kowace safiya duk da irin matakan da hukumomin Niger ke ɗauka. A cewar mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin al'ummomin yankin Tilaberi Ahmadu Haruna Maiga, lokaci yayi da ya kamata a canza salon yaƙi.
Soje an dauke shi don yaƙi. Mun ga lokacin canja da MNG ya hito. Etat major armée de terre yayi detachement shi ne ya kai shi Agadez. Yake ku kula min wannan da harkan nan. Sun yi kwanaki sun kare balantana nan suna Niamey ba ni Bangu ai bai kai 200 km ba. Akwai jirgi helicopter inda kasa ba su gane su, ai jirgi sama yake ko yana gane su kuma ya ba su information suna wani kaza. Drone anke nan zuwa difa suna gani abinda ake yi. To don mine ba su kama a kare da wannan abu.
Yunkurin jin ta bakin hukumomi akan wannan hali bai yi nasara ba, kuma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto babu wata sanarwar da aka bayar a hukunce. Kawo yanzu babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari da ke faruwa a ƙasa da mako guda da wani harin da ya halaka jami'an tsaro 16 a gundumar Tiliya da ke iyakar jihar Tawa da kasar Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Mune Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban kasar Isra'ila Reuven Rivlin ya ce zai tuntubi 'yan majalisa a yau Laraba game da tsarin kafa gwamnati bayan karewar wa'adin kwanaki 28 na Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kasa hada kawancan masu mulki. Kasawar ta Netanyahu ta sake mai da aiki ga shugaba Rivlin, wanda ake sa ran nan da 'yan kwanaki masu zuwa zai baiwa ɗaya daga cikin masu adawa da Netanyahu damar kafa gwamnati. Daga cikin 'yan adawar akwai Yair Lapid, wanda jam'iyyarsa ta Yesh Atid ta kammala a matsayi na biyu bayan jam'iyyar Likud ta Netanyahu a zaben watan Maris, da Naftali Bennett, shugaban karamar kungiyar Yamina mai kishin addini. Rivlin kuma yana da zaɓin neman majalisa ta zaɓi ɗaya daga cikin mambobinta a matsayin Prime Minister. Ana neman hanyar samar da gwamnatin haɗin gwiwa saboda gazawar kowane ɓangare na samun rinjaye a cikin mambobi 120 na 'yan majalisu a ƙuri'ar da aka kaɗa a ranar 23 ga watan Maris, wanda shine zaben Isra'ila na hudu a ƙasa da shekaru biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana burinsa na samar da kashi 70 cikin 100 na duk manya a Amurka su sami akalla allurar rigakafin COVID-19 nan da zuwa ranar 4 ga watan Yuli, ranar da ƙasar ke bikin samun 'yancin kai. A wani ɓangare na burinsa da aka sanar a ranar Talata daga fadar ta White House, Biden ya ce gwamnatin na ƙoƙarin yi wa mutane miliyan 100 allurar nan da kwanaki 60 masu zuwa, tare da ƙarin burin samun akalla Amurkawa miliyan 160 da ke da cikakkiyar rigakafi ya zuwa wannan rana ta bikin ‘yanci. Shugaban ya ce gwamnati na sauya alƙiblar aikin rigakafinta daga wuraren da ake yin allurar zuwa ƙananan asibitocin rigakafi da wuraren tafi da gidanka, tare da umurtan kantinan sayar da magunguna su sauya daga buƙatar kwastomomi su kira su don su saka sunansu kamin a yi musu rigakafi, ya zuwa ƙyale su su shigo a kowane lokaci a yi musu rigakafi a rana ɗaya. Sabuwar dabara tana nufin Amurkawa da ke zaune a yankunan karkara nesa da masu samar da kiwon lafiya na al'ada. Sabuwar dabarar gwamnatin Biden ta zo ne yayin da yawan allurar rigakafin ya fara raguwa. Masana na zargin Amurkawa waɗanda har yanzu suke da tababa akan ingancin rigakafin da kuma matasa waɗanda ke ganin cewar ba su da buƙatar yin rigakafin don corona ba za ta kama su ba.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahoton duniya. A cikin makon nan ne gwamnatin Najeriya ta haramtawa baƙi da suka fito daga ƙasashen Indiya, Turkiya da kuma Brazil shiga ƙasar saboda ta'azzara annobar cutar coronavirus a waɗannan ƙasashen. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matakin ya fito ne a wata sanarwa da ta fito daga hannun sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar Boss Mustapha. Ya ƙara da cewa duk wani wanda ba ɗan asalin ƙasar Najeriya ba ko kuma wanda doka ba ta baiwa damar zama a ƙasar ba, matakin zai yi aiki a kansa. Matsawar ya fito daga waɗannan ƙasashe uku cikin kwanaki 14 kafin isowarsa Najeriya, amma banda waɗanda hanyar jirgi ce kawai ta bi da su ta wannan ƙasashe domin ya da zango. Shin ta yaya za a tabbatar da wannan mataki? Ita ce tambayar da na yi wa kakakin hukumar shige da fice ta Najeriya James Sunday.
Da take da annoba kamata a ce an sa takunkumi ga wanda ke zuwa daga wannan kasar su bi dokan mu na Najeriya. Ɗan gida ba yadda za a yi a ce ɗan Najeriya ba zai dawo ba, don dokan mu na migration bai hana ɗan ƙasa dawowa ba, amma ya dawo dole sai ya bi wannan ƙa'idan na iyakan kwanakin da zai zauna shi kaɗai ba cikin jama'a ba har a lura da shi ya zamanto bai da alamun yana da corona. In har gwamnati ta sa doka a wasu ƙasashe, mu dole ne mu tabbatar da wannan dokan an bi, don aikin mu dama mu tabbatar dokan bi.
Mai sharhi kan tattalin arziki a Najeriya Isa Abdullahi ya yi ƙarin bayani kan tasirin matakin ga tattalin arzikin ƙasa.
India lura da yanayin daɗewar fahimtar juna tsakaninta da Najeriya da kuma ɗabi'unta da al'adu kusan yawanci suna yin iri ɗaya da kuma dogon tarihi na kasuwanci. Kusan man fetur ɗin Najeriya kashi 50 zuwa 60 ita India ce take siya take amfani da su a masana'antunta. An yi kiyasin ƙididdiga na kuɗin kasuwanci na ƙasar India da Najeriya a shekara ta 2020 ya kai kamar dalar Amurka biliyon 13.82. Idan muka ɗauko ƙasar Turkiya, ita ma kasuwanci tsakanin Najeriya da ita a 2019 ya nuna wajen dalar Amurka biliyan 1.32. Idan muka ɗauki isa ita ƙasar Brazil kuma za mu ga an yi kasuwanci da cinikayya tsakanin Najeriya da ita na dogon lokaci, kuma mafi yawa Najeriya tana shigowa da siga da shinkafa da sassan motoci wato spare parts da kuma sinadarai wanda ake haɗa kayayyakin tace man fetur da kuma masana'antu da kamfanoni da suke amfani da su da jiragen sama, duk Najeriya tana shigowa da su daga ƙasar Brazil. Idan aka ce an dakatar da waɗannan shige da fice tsakanin waɗannan tur, akwai abubuwa da yawa wanda za a rasa su na tattalin arziki daga kuɗaɗen shiga da kuma kayayyakin da ake samu su a Najeriya, musamman Najeriya ɗin da mafi yawan masana'antunmu a durkushe suke yanzu.
A nasa ɓangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba ya ce matakin abu ne mai kyau don kare rayukan al'ummar ƙasar.
Idan aka samu annoba irin wannan, dole ne kasar da abun bai mamaye kasar ba ta dauki mataki domin kare al'ummomin kasar ta. Su kansu kuma a waɗannan ƙasashe su India su Brazil ban yi zaton ko ta fuskar diplomasiya za su ji takaicin wannan mataki ba, domin kowa ya san cewa annoba ce wadda ta mamaye duniya, kuma aka taru gaba ɗaya ake ƙoƙarin neman hanyoyin da za a daƙile ta.
Kasashen duniya daina ci gaba da yaki da annobar cutar corona ta hanyar rigakafi a lokacin da cutar ke zagaye na biyu. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahota. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan barkananan yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba tarihi ne na tuna cika shekaru 11 da mutuwar ɗaya daga shugabannin Najeriya daga Arewa da ya hau gado bisa tsarin karba-karba, wato marigayi Umaru Musa Yar'Adua. Shin waɗanne kalamansa ne suka fifice a lokacin campaign a yankin Arewa da ake tuna shi da su? Farko ga yanda tsohon minista gwamnatin marigayin Ikra Aliyu Bilbis ya tuna da marigayin.
Malam Umaru Musa ya zama shugaban ƙasa cikin ikon Allah da ya dasa domin ƙasar shi ta ci gaba. Wani sharholiya da wasu abubuwa wanda bai dace ba shi baya cikin irin wannan ba shi ne tunanin shi ba. Abin da ke tunanin shi ya ƙasar shi za ta ci gaba ala kullu hal, ya al'umma su za su samu sa'ida. Wannan shi ne abin da ke damu Malam Umaru Musa. Isa kake ganin irin wannan sharholiya na shugabanni da sauransu ba ka samu da shi ko miskalin zaratu kuma kakkamanta kowa duk duniya ta san mutum ne mai bi doka da oda. Duk abinda babu doka babu oda, kawai ana yin abu ne don sa rai, ba ka samu Malam Umaru Musa. Kuma duk wanda kira shi ba zai yadda ya haka nan ba a matsayin shi na shugaba, zai tsawata kuma zai ce a bar, kuma wajibi ne a bar Malam Umaru Musa kenan. Kuma shi rashin lafiya da aqida abu ne na yadda ba kakkamanta, wannan aqida tana tafiya da halaye da kuma irin yadda yake gudanar da shugabancin shi a wancan lokaci. Da shi rashin lafiya ai ba shi ya samu kanshi ba, ba kuma sauwaye ba a wata kasuwa ya samu kanshi. Allah ne suka rama sai ya jarabce shi da wannan rashin lafiya, ko kuma ya jarabce 'yan Najeriya da rashin lafiyarsa. So kuma ya rashin lafiya ya yi jinya a cikin gida da waje, kuma Allah karshen shi a nan gida ya rasu, a nan cikin bila Allah ya shi rayuwar shi yana matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Saboda ka shi mahimmar rashin lafiya duk wanda ke tunani cewa zai dauki ado ga rashin lafiyar wani ko kuma raso wani, wannan kuma ta ga rage gare shi ko wani ɗaya ɗan adam, mai imani zai rasu, zai mutu idan lokaci ya yi.
Akwai wani jawabi da ya nuna rayuwarsa ma tana hannun Allah, bai sani ba zai iya kaiwa gobe shekara 90 da sauran maganganu irin waɗannan. Yaya ake shugaba yake irin waɗannan tunani? Ma'ana zai wuya ka ji wanda yake da mulki yana tunanin cewa ma akwai mutuwa kusa da shi.
Ya kwarai da gaske Malam Umaru Musa da ya shi sani ce maka duk abin da zai gaya maka hirar shi ɗaya biyu, a ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah, kuma a yi abu don Allah, kuma a bari don Allah. Wannan kullum kalamun shi kenan. A Malam Nasiru, akwai wani abin da ya taɓa faruwa a ƙasar nan, ni na sani kuma Allah ya sani shi ma ya sani a wannan lokacin, kamar Allah ya shara'arsa. Akwai mutanen da aka zo a wannan lokacin ana mashi maƙarƙashiya da sauransu na gwamnatin shi, a gada cewa ta ci baya ba ta yi tasiri ba da sauransu. Aka zo a kawo mashi labari, aka ce to wannan mutane ya za a yi da su? Sai ya ce a ba su da Allah, a ba su da Allah. Su uku ya faɗo wannan magana, ya ce a ba su da Allah, idan suna ganin da cewa ni na kawo kaina a bila tun ni na ba su da Allah, ni ba na kawo kaina ba, Ubangiji shi ya bani wannan mulki, kuma shi ya azana a wannan gida, kuma shi zai ɗauke ni, kuma hakan ta faru. Kuma abu ne in ga hankali ga imani, to ya kamata ya zama darasi ga kowane irin ɗan adam. Ya Allah, ko Kirista ne kai ko kuma Musulmi kai, amma dai mafi alala shi ne mu masu imani ya kamata mu su tsoron Allah, kuma duk abin da zamu ya kasance da cewa mun danganta al'amuranmu ga Allah. Shi maganar mutuwa da kuma rayuwa duk tana hannun Ubangiji, wajibi ne mu san da haka.
Watakila za a iya cewa shugabannin Afirka in suka yi mulki ko kuma in suna kan gado sukan shiga wani aji ne da ake cewa na yan jari hujja su tara dukiya mai yawan gaske. Ka zauna da Amariga Shugaba Umaru Musa ‘yar Adua, yaya bangaren dukiya shin mutum ne mai son ya dan tara wasu kuɗi ko bayan rayuwarsa ma a riga dana sha da su?
Ma Nasiru, ai kakamata a yana Najeriya an yi shugabanni a baya kamashi kuma a bisa ga yanzu kakamata shugaban ƙasa ne na farkon da ya gaya ma duniya cewa shi ga abin da ya mallaka, kuma bisa ga yanzu akan haka ake. Kuma Malam Umaru Musa da Adua idan ya san da cewa ya baka aiki ya gari cewa kana so ka mana ka zai kira ka na farko ya baka da biyu to na ji lokaci kaza ko kai kaza to ka daina kuma ka mai da hakkin mutane ko ka mai da dukiyar mutane. Wannan yayi a lokacin da yana gwamnan Katsina da kuma hakan dawar a lokacin da yana shugaban kasa. So duk mutum ne wanda goro in ka kawo shi zai ce ya gode, ba wai ya rena kyauta ba ko kuma wani abu, kowa riga ya sani ai abin da duniya ta sani ne cewa mutum ne mai gaskiya mai rufa amana kuma wanda bai so ya tara da abin dukiya. Yanzu da ai da ba ce ya tara dukiya al'umma ko kuma dukiyar jama'a da yanzu kana ji ana cewa iyalan suna gobin suna EFCC jibi suna ICPC da sauransu.
Arewa domin ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya camta camta da tsohon.
Yanzu ga kalaman marigayi Umaru Musa ‘yar Adua kan yanda ‘yan siyasa ke kasancewa gabanin zaɓe da yanda masu zaɓen kan iya faɗawa tarkon ‘yan jari hujja, wato ma'ana su tura mota ta bule su da hayaƙi yayin da tabartasha.
Mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita mai yakin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa. To ba ma yin haka nan yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani shi ne mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna mu shirya shi ranar zaɓe a ruhar zaɓe kuɗi nan za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya, mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke runfa don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu. Kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake ba ya kamata a yi gasa a kama shi a mai shari a kulle shi, mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke hamayya da ita don su ci amanar jam'iyyar su a rashin gaskiya su ci amanar jam'iyyar su tare da su, mu shirya kuɗi nawa za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zaɓe. Na faɗi cewa yanzu wannan abin da ake haka yanda ake shirya zaɓe ƙasar nan wannan shi ne ke ba da mulki ashe ba Allah ba. Yanzu wannan abin da ake wannan ɓannar da ake tafka nan ƙasar wurin zaɓe yanzu wannan ba abin kunya ba ne ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan ta Najeriya. Yanzu wannan ita ce demokaraɗiyya din da ake magana, wannan ba demokaraɗiyya ba ce. Abin da ke cikin wannan zalunci, ƙarya, cin amana, munafunci da makirci. Yaya muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokaraɗiyya za ta dawama a ƙasar nan ana waɗannan ɗanyen ayyuka da mugun aiki? Yaya muke tunanin ita siyasa kanta muna waɗannan abubuwa a ce Allah zai batta a sami dawwamammar demokaraɗiyya? Su kuma mutanen da suke bin mu suna bin mu ne su tsaya lalle-lalle dole su ce saiwa da gani suke suna da wasu bukatu wanda saiwa na dinnan ya kai kan bisa kujeran mulki za su yi amfani da shi su samu biyan bukatunsu. To wannan hanyar mutane su sani idan Allah ya tashi ba mutum mulki ko an bi wannan hanyar wadda ba ta da kyau ko ba a bi ba ba ya tada alƙawarin shi zai ba shi mulki. Amma waɗannan hanyoyin da ake bi cikin siyasar ƙasar nan wanda ya samu mulkin sai mulkin zama mashi masifa wanda suka tasa mutum nan gaba suna ta jaza gaba suna ta cewa lalle lalle sai shi yana hawan kujeran mulkin da su zai fara batawa ya zama na maganin su ba ya sani don a lokacin ne za su san cewa ba hawan shi kujeran zai biya musu bukatunsu ba. Mai biyan bukatar daban yake shi kuma wanda ya hau kan kujerai zai hau din yana bisa da bayan ya sauka abin ya zama masifa gare shi.
A nan muke cewa Allah ya ji gan Umaru Musa ya raduwa, kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fako himmatu.
To a gaida Nasiru Adamaili Kaya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga ƴan uwa al'ummar musulmi don Allah mu ci gaba da sanya ƙasar mu Najeriya cikin addu'o'i a goman ƙarshe na azumi da suka rage mana. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen mu na Afirka. Allah ya amshi ibadun mu da addu'o'in mu baki daya. Sai sako daga Abubakar Kawu Girge, yace salam VOA Hausa, muna goyon bayan jan kunni da kuma gargadin da rundunar sojin Najeriya ta yi na jami'an ta kan kokarin hada kai da ƴan siyasa domin yin juyin mulki. Lallai juyin mulki bai cika zama alheri ko maslaha ga ƙasa ba, to amma muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara ƙaimi dangane da halin da ƙasar nan ke ciki, domin fa abubuwa kullun ƙararin cadewa suke. Sakon dan mutum Maida Aminu Kano Maida yace al'ummar jamhuriyar Niger da fatan za ku fito kwanku da kwarkwata wajen karbar allurar rigakafin corona da aka fara domin da zafi ake dukan karfe. Wasiƙar mu ta ƙarshe daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfaran tarayyar Najeriya, yace VOA dan Allah ku bani dama in yi kira ga mahukuntan karamar hukumar Zurmi da na jihar Zamfara baki daya dangane da matsalar ruwan sha da ke damun al'ummar garin Zurmi. Kusan shekara ɗaya kenan babbar sola da ke baiwa daukacin garin Zurmi ruwa ya tsaya. Na'urar da ke samar da ruwan wato sumo wasu sun lalace, waɗansu kuma an sace. Shine muke kira da babbar murya a taimaka mana saboda waɗansu unguwanni da ke cikin garin suna shan bakar wuya na rashin ruwa. Duk da cewa muna da kusoshin gwamnati a wannan karamar hukuma, dan Allah ku share mana hawayenmu alfarman wannan wata mai albarka. Yace Allah ya sa kokenmu ya kai ga waɗanda aka yi domin su. To yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana.
Bismillahirrahmanirrahim. Nene Adamu Idris na anguwan Kaje, ina so in yi tsokaci ne game da wanga cuta da Allah ya kawo mana yanzu wanda ake kira corona virus. Allah shi ya yi cuta, Allah kuma shi ke da maganin shi. Ba mu da karfi, ba mu da dabara, tunda Allah ya riga ya kawo wannan. Kuma annabi ya ce ba taba saukar da cuta ba sai an saukar da maganin sa tukuna. To tunda maganin ya riga ya sauka kafin cuta, mu yi kokari mu nemi magani. Babban maganin kuma da zamu nema yanzu shine mu koma ga Allah, mu roki Allah, Allah da ya kawo mana wannan jaraba na wannan cuta, Allah ya kawo mana da shi. Sa'annan kuma a bar waɗannan lafuffuka mugun zunubai da muke yi a yanzu, wanda muka ɗauke su kaman ado ne wanda baya yin su, muna kallon shi ya zama ba kauye, bai san abin da yake yi ba, ko bai da abin hannun shi ne, shi yasa baya yi. Ba wai yayi tawali'u bane da Allah, to ai bayin Allah ba su a karewa. Saboda haka shawaran mu da shugabannin mu, ba kulle mutane a gida ko wasa abu a baki ko a wanke hannu, duk wayannan ba su zama magani wannan jaraba ba da Allah ya kawo mana. Tunda yake wannan ya zama jaraba, ya zama annoba, ya zama kaddara, wanda zai wayansu za su bi ta hannun shi su je lahira. To saboda haka mu kuma da muka rage ba mu kamu da shi ba, me zai sa ba za mu tsaya mu roki Allah, Allah ya raba mu da shi ba? Muna roko shugabannin mu da su tsaya tsakanin su da Allah, su roki Allah, Allah ya raba mu da wannan cuta da ya kawo mana, don albarka mun Muhammadu, wanda kuma suka mutu a ciki, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya sa sun huta. To mai baka nan Muhammadu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da dare, in Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.